من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 16 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yi daidai da 22 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya bamu dama da iko na sake dawowa kamar yadda muka saba karatu a cikin wannan littafi na kitabut tauhid wanda wannan shine darasin mu na 6 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu ibadoji da muka gabatar a goman farko na wannan wata na zulhijja da ibadojin da muka gabatar na lahiya da ƴan uwan mu da Allah ya azurta su da tafiya aikin haji muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkan mu ya karba mana ya tara mu cikin aljannatul firdausi Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkanin ibadun mu laifukan mu da kusakuran mu Allah ya yafe mana ɗan uwan mu da suka tafi aikin haji muna roƙon Allah ya sa su yi karbabben aikin haji a duk inda suke Allah ya dawo da su ya maida su gidajen su lafiya darasin mu na baya mun tsaya ƙarshen babi na farko a cikin wannan littafi na kitabut tauhid shine babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub babin da ya mana bayani akan falalan tauhidi da kuma yadda tauhidi yake tasiri wajen kankare zunubai mun karanta aya ta suratul an'am da malam ya kawo alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun da kuma hadisan da malam ya kawo a karkashin wannan babin Allah ta'ala ya samu aiki da su zamu tashi akan babi na biyu malam yace babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab wannan babin yaje mana bayani akan cewa man haqqaqa tauhid duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya kiyaye tauhidi ya tsayu akan tauhidi dakhala aljannata bighairi hisab to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba duk wanda yayi kokari ya tafi gaban Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidi to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba hisabi wannan wajibi ne za a yi ma kowa hisabi ran tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu kamar yadda kuma ayan alqur'ani ayoyi da yawa cikin alqur'ani suka nuna wani zai samu hisabi mai sauki wani kuma zai samu hisabi mai tsanani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma nana Aisha radiyallahu ta'ala anha yace da shi yace da ita man husiba uzzi duk wanda aka masa hisabi to zai sha azaba nana Aisha sai tace ba Allah ya ce fa saufa yuhasabu hisaban yasira ba Allah ya ce akwai wanda za a yi masa hisabi mai sauki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine hisabi mai sauki shine al-ard shine Allah ya bujiro mu mutun da laifuffukansa. Allah ya ce wane kai kaza, wane kai kaza, wane kai kaza, kai kaza, kai kaza. To kamar yanda na rufa maka asiri a duniya ba wanda ya san kai, to anan ma tafi aljanna na gafarta maka. To wannan shine hisaban yasira, shine al'ard. Amma mannu kishir hisab, wanda aka yi mai hisabi munakasha, a ce dole sai an bi komai taki taki, daki daki, komai taki bayan taki, kowane taku da laifuffukansa sai an duba, komai sai an bincika. Nan sallar ruku'un bai cika ba, nan azuminka bai cika ba, nan kaza dinka bai kai ba, nan kaza bai kai ba, to wannan ba zai sha ba, sai an masa hisabi, sai an masa azaba. Shine mannu kishal hisaba uzib, don da aka masa hisabi ta munakasha, komai sai an tambaya me yasa kai kaza anan ba a ce kai ba, me yasa ba kai kaza ba anan bayan an ce kai, me yasa kai abinda ba a saka ba. To in dai aka ce za a yi ba mutum hisabi a haka, to babu shakka sai ya sha azaba, zai sha azaba. Wannan shine hisabi mai sauki, shine Allah ya bujiro ma mutum laifuffukansa tsakanin shi da Ubangiji. Allah kuma ya ce ya yafe masa kamar yanda ya rufa mai asiri a duniya. To saboda haka wanda ya tabbatar da tauhidi, to shi zai shiga aljanna ba tare da an masa irin wancan hisabi na abi komai take take ba, ba ma sai an mar hisabi ba, ana busa kaho abinda za a duba tauhidinsa. To shi wannan shine hisabinsa, tauhidinsa ya cika tam, to shikenan sai ya ce mar kama hanyar aljanna. Daga duk wanda ya zo da cikakken tauhidi, to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba, Allah ya sanya mu a cikin su. Wa qaulillahi ta'ala, da fadin Allah madaukakin sarki da yace, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Allah ta'ala yace inna ibrahima, lallai annabi ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan, annabi ibrahim ya kasance jagora ne, ya kasance kai kadai gayya, qanitan lillah wato mai tsananin biyayya ga Allah, hanifan tsayayye akan tauhidi wanda ya bauɗe ma duk wata hanyar shirka, walam yakun minal mushrikin, annabi ibrahim da dai bai zama cikin mushrikai ba. Shakiran li an'umi, annabi ibrahima mai godiya ne ga dukkanin ni'imomin da Allah ya masa, ijtabahu Allah ya zabe shi, wahadahu ila siratin mustaqim ya shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya, wa atainahu fid dunya hasana Allah ya ce mun bashi kyakkyawa a nan duniya, wa innahu fil akhirati lamin as-salihin, a ranar lahira kuma zai tashi cikin salihan bayi nagartattun bayi. Kaga wannan ayar ta tabbatar mana cewa lallai tabbas jagoran mu annabi Ibrahim abul anbiya, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma tsayayye ne akan tauhidi ba ruwan shirshirka. Domin annabi Ibrahim duk inda kaji an yi bayani akan an kira sunan annabi Ibrahim, to maganan da za ta zo mafiya yawa magana ce da za ta zo akan tauhidi, magana akan tauhidi. Annabi Ibrahim tun kafin Allah ya bashi annabta, fitirarsa, zuciyarsa ta gamsar da shi akan cewa ko da dai Ubangijinsa bai nuna masa kansa ba, amma dai ya san cewa wannan sama da ƙasar da abin da ke cikinsu da yadda suke kai komo ba wanda ya yi su in ba Allah ɗaya ba. Wannan ya sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Allah ya ce ka ba su labarin lokacin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa azara, yanzu baba ka riki guma ka su zama ababen bauta koma bayan Allah, wannan abun da kake yi da kai da mutanen kan nan fa ni na ganin kuna cikin bata ma bayyana. Allah ya ce wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Allah ta'ala ya ce kamar haka ne muke nuna ma annabi ibrahima alaihi salatu wassalam wato mulkin Allah a samai da kasai, saboda ya zama cikin masu cikakken yaqini game da Ubangiji. Sai Allah ya ce falamma janna alaihi al-layl, lokacin da dare ya lullube shi, ra'a kaukaban sai ga tauraro, qala hadha rabbi,
sai ce duk yadda aka yi waɗancan gumakan ba su ne ubangiji na ba ga nan ubangiji na wannan tauraro falamma afala gari yana wayewa sai tauraro ya ɓace qala la uhibbu al-afili sai ce gaskiya ni ba na son Allah mai ɓacewa ga lokacin da yake nan wannan lokacin kuma baya nan to in wata musiba ta same ni a lokacin da baya nan wa zan kira la uhibbu al-afili Allah ya ce falamma ra al-qamara bazighan qala hadha rabbi lokacin da ya ga taura wata ta bayyana sai ce to ga ubangiji na nan falamma afala lokacin da wata ta bace ta gushe qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalli sai ce lallai tabbas in dai ubangiji na bai shirye da ni ya nuna min kanshi cewa shine ubangiji na ba to zan zama cikin mutane batattu yanzu kaga Allah bai mar wahayin cewa ni ne ubangiji ka ba amma zuciyarsa ta gamsu cewa waɗannan gumakan da ake bauta musu ba su ne ubangijinsa ba ba su ne ubangijin sama da ƙasa ba sai Allah ya ce falamma ra'ashamsa bazighatan qala hadha rabbi lokacin da ya ga rana ta bayyana sai ce yauwa ga ubangiji na nan hadha akbar wannan ma duk yafi su girma falamma afalat lokacin da rana ta ɓace qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun sai ce ya ku mutane na ni na yi baran-baran da duk abin da kuke shirka da shi inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa yace na fuskantar da fuskata na sallama rayuwata gaba daya ga wanda ya kage halittar sammai da kasai ina tsubato mai tsayuwa akan tauhidi wa ma'anan min mushrikin ni ba zan zama cikin mushrikai ba wayannan gumakan dai ba su suka yi sama da kasa ba Allahn da yayi sama da kasa zai nuna mun kansa to na sallama mishi rayuwata gaba daya shine Allah yace wa laqad ataina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin Allah yace hakika mun ba mu annabi ibrahima shiriyarsa tuntuni kuma muna masu ilimi game da shi muna sane da shi in qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun lokacin da yace wa mutanansa ya fada wa babansa da mutanansa waɗannan mutumin da kuke bauta musu me yasa kuke bauta musu sai suka ce da shi wajadna aba'ana laha abidin haka muka taso muka samu iyayenmu suna bauta musu mun taso mun samu ne kawai iyayenmu suna yi a suratul shu'ara ya tambaye su ma ta'budun me kuke bauta mawa qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin suka ce wasu gumaka ne muke bauta musu kuma da gaske muke aikin bautan ba wasa gadan-gadan ba kama hannun yaro da gaske muke yi saboda ka san shi tsarin Allah shine shi dan adam a rayuwa baya taba zama haka kawai wai ya zauna baya wani abu na bauta dan adam baya haka sai dai in Allah ya shirye da shi to sai ya tsaya akan bautar Allah kadai in ya samu zamiya da rinjaya daga shedan to sai ya bauta ba shedan da wakilan shedan amma dan adam wai ya zauna haka kawai dan adam baya haka fitrar tsarin da Allah ya yi zuciyar dan adam bai tsara zuciyar dan adam ta zauna babu komai a cikinta ba dole ko dai dan adam ya bari ya bude zuciyarsa Allah ya shiga zuciyarsa ya bar Allah a cikin zuciyar ko kuma shedan da wakilansa su shiga cikin zuciyar amma dai dan adam baya zama haka kawai bai zama haka kawai shi yasa ko yayi aikin Allah ko kuma shedan yayi amfani da shi dan ya yaki masu aikin Allah amma dan adam bai zama haka kawai haka suka ce na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin annabi ibrahim yace da su hal yasma'unakum iz tad'un yanzu idan kuka kira su suna ji aw yanfa'unakum aw yadurru suna iya cutar da ku in ba ku bi su ba suna iya amfanar da ku in kun bi su qalu bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alu suka ce a'a ko daya in mun kira su ba sa ji in mun bi su ba abinda suke mana na amfanarwa in ba mu bi su ba ba abinda suke mana na cutarwa kawai dai mun taso mun samu iyayenmu ne suna bauta musu mu muka daura akan hanya bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alu yadda kaga muna yi din nan haka muke ga iyayenmu da kakanni suna yi
kaji su kuma hujjar su kenan, ba wai Allah ne yake su yi ba, ba wai suna samun wani alfanu bane, kawai dai har ga suka ga iyaye da kakanni suna yi. Kaga kuma a tsarin addini ba a kafa hujja da addinin iyaye da kakanni. To abinda kai na addini aka ce ina hujja, to sai ka kawo aya ko hadisi, ba iyaye da kakanni ba. Sai dai in iyaye da kakannin naka annabawa ne, to in babanka annabi ne aka ce to a ina ka samu, ya ka ce babana na ga yana yi, shi ma in ba a shafe shari'a sa ba, kaga kai dan annabi Musa ne, ai ba ka zo na al'umma ka ce ka ga babana yana yi ba, ya ce ai shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta shafe ta babanka. Kaga lokacin da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya gana na Fatima tana aikin hajji, ya ga ta rike ta koma ta mattu'i, sai ce wa ya saki wannan, sai ta ce amarani abi, babana ne ya ce in yi haka. Waye babanta? Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Kaga an gama magana ai, kamar ka ce manzon Allah ne ya ce, to ita kuma sai ta ce babana ne ya ce sallallahu alaihi wa sallama. To kaga wani kuma daban ba zai zo ya ce babana ne ya ce ba, to kawai sai ka ce mu ma kawai mun taso ne muka ga iyayenmu suna bauta musu, mu ma muka fara. Da haka sai ya ce qala afara'aytum ma kuntum ta'budu, ya ce kun ga duk wayannan allolin da kuke bauta musu, antum wa aba'ukum al-aqdamun, da ku da iyayenku na dadin can, da ku da iyayenku da kuka samu suna yi, fa innahum adu'un li illa rabbul alamin, ya ce din na sa musu jambiro, ba ruwana da su, din na yi gaba da su, wanda bani gaba da shi kadai shine ubangijin talikai, allazi khalaqani fa huwa yahdin, Allah na shine wanda ya halice ni, shine kuma zai shirye da ni hanya madaidaiciya, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, Allah shi yake ciyar da ni, Allah shi yake shayar da ni, wa idza maridtu fa huwa yashfin, in ne rashin lafiya ba mai warkar da ni in ba shi ba, wallazi yumituni thumma yuhyin, Allah shi yake rayar da ni, Allah shi yake kashe ni, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin, shine dai Allah da nake fatar ya gafarta min zunubai na ran tashin alkiyama, Allah ya hada mu da shi cikin gafaransa. Wa qala, sannan fadin Allah ta'ala da yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, bayin Allah na gani muminai sune waɗanda ba sa hada ubangijinsu da kowa wajen bauta. A farkon siyakin ayoyin Allah yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, lallai waɗannan bayin Allah din waɗanda suke wato kullun cikin tsoron ubangijinsu suna masu tsoron Allah, wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun, waɗanda suke imani da ayoyin ubangijinsu, wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, waɗanda kuma ba sa hada ubangijinsu da kowa wajen bauta, wallazina yu'tuna ma ataw, sune waɗanda suke aikata duk abinda suka aikata na ibada, wa qulubuhum wajila, zukatansu suna cike da tsoro, annahum ila rabbihim raji'un, cewa za su koma zuwa ga ubangijinsu. Allah ya ce to kaga waɗannan masu wannan siffa, masu tsoron ubangijinsu, masu imani da ayoyin ubangijinsu, waɗanda ba sa yi wa ubangijinsu shirka, ba su hada shi da kowa wajen bauta, waɗanda suke aikata abin da suka aikata na aiki tare da tsoron komawa zuwa ga Allah, ulaika yusari'una fil khairat, waɗannan su ne suke gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi, wa hum laha sabiqun, kuma su ne waɗanda suka tsere, suka dace da ayyukan alkhairi, suka dace da sakamako na alkhairi a gaba ga Allah ran tashin alkiyama, aljanna za ta zama koma a gare su, saboda sun tafi gaban Allah, cikin ayyukansu babu shirka a ciki, ayyukansu ba shirka a ciki, haka duk wanda yake son aljanna to cikin aikinsa babu shirka. Wa an Husayn bin Abdurrahman qala, an karbo daga Husayn bin Abdurrahman yace kuntu inda Sa'id bin Jubair, na kasance a majalisin babban malami babban tabi'i Sa'id bin Jubair, fa qala sai yace da mu ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha, sai yace a cikin ku wane ne ya ga tauraron nan da ya rabe ajiya, waye ga tauraron nan da ya fado a jiya da daddare, fa qultu sai nace ana, ni ne na gani akan ido na abin ya faru, qultu thumma qultu sannan sai nace amma inni lam akun fi salati,
amma fa jiya da daddaren abin da yasa naga wannan abin ba wai na tashi ina yin sallah bane. Ma'ana abin da yake so ya nuna shine so yake ya boye aikin sa na alheri, baya so ma wai ayi tunanin to ya akai ka gani kowa yana bacci kai wannan akwai kiyamul layl, sai ya ce a'a ba ma sallah na tashi ba, ba sallah na tashi ba. Kaga yadda ake so mutun yayi dinga kokari kenan wajen boye aikin alherin sa, musamman aikin da ba wanda ya sani in ba Allah ba, kamar kiyamul laylin sa so ake ya boye shi. Akwai aikin da dole ne ka bayyana shi a fili, yanzu ba za ka zo a ce kullum ba a ganin ka a masallacin sallar asuba ba, sai ka ce saboda tsabar ikhlasi ne yasa kake tsayawa kai a gida, kaga wannan sai a ce wannan ikhlasin ka ya sauka daga kan hanya, ya sauka daga kan hanya. Ikhlasin ka anan shine ka fito cikin masallaci ayi da kai, wannan shine ikhlasi. To kaga amma kiyamul layli ikhlasin ka shine ka boye shi, shine ka boye shi. Ba za ka fito gidan da ake da tarin jama'a ko gidan haya da sauransu ka shimfida sallaya a takar gida karfe 12 dare ko karfe 2 dare ka daga murya ka ce kana kiyamul layli ba, wannan babu ikhlasi a ciki. Koda ko kana da ikhlasi shedan sai ya kawo ma farmaki na riya, sai ya ce ka boye kai kadai, sannan bayan kai kuma ba za ka fito cikin dare cikin mutane kana bayani ka ce ai jiya da na tashi ina cikin kiyamul layli kawai na ji wani ciwon kai. Yanzu kaga me kake so ka isar ma mutane da sako, kana so a fahimci cewa shi duk dare kana tashi kai kiyamul layli, to wannan ba daidai bane, wannan kuskure ne. Malamai suka ce ka boye kyawawan ayyukanka sama da yadda kake boye miyagun ayyukanka. Yadda kake buya kai mummunan aiki ba wanda ya sani, to kyawawan ayyukanka ya zama sun fi buya sama da miyagun ayyukanka. Kaga dai a musulunci haramun ne mutum ya yi mummunan aiki kuma ya zo ya faɗa, haramun ne, haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin al'ummata Allah zai iya yafe musu banda al-mujahiri. Al-mujahirin manzo Allah ya ce shine mutum cikin dare yayi wani mummunan aiki, ubangiji ya rufa masa asiri, sai ya fito ya ce ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza, ya ce ai jiya da daddare nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Wa qad baka yasturuhu rabbuhu, ya kwana ubangijin sa yana rufa masa asiri, wa yusbihu yakshifu sitrallahi an, shi kuma ya wayi gari yana yaye sitran da Allah ya rufa masa asiri da shi. To kaga wannan mummunan aiki kenan, in ka yi shi ka fito kana bayyana wa Allah yana fushi da kai, to ana so kuma ka boye kyakkyawan aikinka sama da yadda kake boye mummunan aikinka. Kamar yadda in mutum yayi sata baya so a gane cewa shine yayi sata, to haka ake so in kuma kai kyauta kar ka fito kana bayani, kar ka fito kana bayyanawa kana cewa ai ina baka labari wannan kudin da na samu wannan 300 nan ba abinda na ci a ciki din rabarwa nayi, wane ma da ka gan shi a wajen mai aune-aune a ciki na bashi naira 10,000, wane ma da ka ganin shi kaza, wane ma da gan shi da sabuwar riga ni na dauka na bashi, wane wannan kuma ka fada cikin abinda ba a so. Allah ya samu dace. Da ka yace ba wai na tashi ina yin sallah bane, walakin ni ludiqtu, abinda ya sa na tashi na gamu da alladahu, shine irin harbi na kunama ko maciji ko wani abu mai kama da irin wannan dabbobin, wata dabba ce ta harbe ni. Qala, sai ce da ni fa ma sana'ata, to da ta harbe ka me kai? Qala, sai ce irtaqaitu, nayi ma kaina ruqya ne, nayi ruqya ne. Ma'ana ruqya shine a rike waje a karanta wasu ayoyin hadisi, ayoyin manzon Allah, ayoyin alqur'ani da kuma addu'o'i da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wannan ita ce ruqya, ruqyatu shar'iyya, a karanta ayoyin alqur'ani, addu'o'i da suka kunshi ayoyin alqur'ani, bainan su ne addu'o'i mafiya falala da kuma addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisan sa ingantattu. Amma ruqya a ce an zo an taru ana karanta wani abu wanda ba a fahimta me ake cewa, kai da kake ruqyan baka fahimta, wanda ake ma ruqyan bai san me ake karantawa ba, ko ana kiran sunayen wasu aljanu, wasu ilu ilu, ya dindika ya ilu, ya wane ne wane ne ilu, wannan duka shirka ce, wannan shirka ce. Qala, sai ce da ni fa ma hamalaka ala zalika, me dalilin ka na yin ruqya, a ina ka samu haka? Qultu, sai nace hadithun haddathanahu Sha'bi, wani hadisi ne da Imam Sha'bi ya bamu labarin sai karantar da mu wannan hadisin. Qala wa ma haddathakum yatitu wani hadisi ne wannan. Qala sai yace haddathana an Buraida ibn an Buraida ibn al-Husayb annahu qala yace mun samu labari ya bamu hadisi cewa daga Buraida ibn al-Husayb yace la ruqyata illa min aynin aw huma ba ayin ruqya sai in abun da ke damun mutun shine cutan ido kambun baka ya kama shi to ya amsa ruqya aw huma ko kuma huma shine malamai suka ce ana nufin assum guba kenan ana nufin guba wasu suka ce ana wato amfani da shi ne akan ibratul aqrab shine dafin da yake fita daga jikin kunama wannan alludan abu kaman alludan da ke bakin da take harbi da shi to shine sai ake dashi da alhuma to kaga ai anan din ma ana samun guba lil mujawara saboda makwabtaka li anna summa yakhum min ha yakhruj saboda ai guban yana fita daga jikinta daga wannan wajen da haka sai a kira shi da alhuma da haka sai yace mun ji ya karantar da mu cewa ba a yin ruqya sai dan maganin kambun baka ko cuta ta ido ko kuma guba qala sai yace qad ahsana man intaha ila ma sami'a a lallai duk wanda yayi aiki da abin da yaji na hadisi ya kyauta ka kyauta a ce in ka ji hadisi kana aiki da shi walakin yace sai dai wani hanzari ba gudu ba haddathana ibn abbas radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni kuma ina da wani hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga shi wancan yace Husayb ibn Buraida ya ba mu Buraida ibn Husayb ya ba mu hadisi shi kuma sai yace ni kuma ina da wani hadisi daga Abdullahi ibn Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace uridat alayya al-umam an bujiro min da al'umomi gaba ɗayan su naga al'umomin duniya duka fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahatu yace sai naga ga wani annabi can tare da shi akwai ar-rahab shine madunal ashira mutanen da basu kai mutun 10 ba an bujiro min da al'umomi da yadda aka karkasa su dan tashin al-kiyama ga al'umar annabi kaza ga al'umar annabi kaza ga al'umar annabi kaza sai naga ga wani annabi can yazo ya tsallake su radi ya wuce hanyar aljanna mutanen da suke tare da shi basu wuce mutun 10 ba wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu wal rajulan sai ga wani annabi nan na gani wanda ya imani da shi mutum ɗaya ne naga wani annabi wanda ya imani da shi mutum biyu wan nabiyya walaysa ma'ahu ahad naga wani annabi ba wanda ya imani da shi ba kowa duk ya gama karar da shekarun wa'azinsa ba wanda ya karbi wa'azi ba wanda ya karbi wahayin da Allah ya masa shi kadai ya gama tauhidin sa da ibadojin sa da Allah ya masa wahayi har ya mutu shikenan daka shi kadai zai tsallake siradi ya tafi aljanna ba kowa cikin al'umman sa cikin aljanna yace idru fi ali sawadun azim sai gashi an nuno mu wato wani sawadun azim larabawa suna amfani da wannan kalma ta sawadun azim don a nuna yawan cincirun da mutane daga kalman as-sawad daga al-aswad baki kenan saboda ka san in mutane suka taru aka ce ba hula a kansu ba mayafi a kansu saboda yi launin gashi baki ne ba abinda za ka gani wajen yayi sai me baki ko sai a ce sawadun azim wato taron mutane da yawa kenan fazanantu annahum ummati yace sai nayi tsammanin cewa waɗannan al'umma ta ce faqila li sai aka ce da ni a hadha musa wa qaumuhu wannan annabi musa ne da mutanansa wannan ba al'ummar ka bace fa nazaltu faqila li sai aka ce da ni walakin unzur ila al-ufuq sai aka ce da ni daga kanka kalli sama kalli can kalli can kalli can kalli can fa idha sawadun azim yace da na kalla sai ga wani taron mutane hagu da dama gabar da yamma kudu da arewa wanda ya ninninka wancan tawagalta annabi Musa faqila li sai aka ce da ni hadhihi ummatu to wannan ita ce al'umar ka wancan al'umar annabi Musa ce wannan kuma ita ce al'ummar ka wa ma'ahum a cikin al'ummar kan nan akwai wasu 70 alfan akwai wasu mutum 70 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba wannan shine dalilin da yasa malai ya kawo hadisin za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba thumma nahaba fa dakhala manzila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe ya tashi sai ya shiga gida fa khada an-nasu fi ula'ik sai mutane suka yi tattaunawa akan to suwaye wanda za su shiga aljannan nan ba hisabi ba azaba wannan yace kaza wannan yace kaza fa qala ba'duhum wasu suka ce fa la'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce to watakila su ne sahabban annabi wanda suka zauna tare da annabi ma'ana su kenan wa qala ba'duhum wasu suka ce fa la'allahum alladhina wulidu fil islam to watakila su ne waɗanda aka haife su a cikin musulunci fa lam yushriku billahi shay'an su ba su taba yin shirka ba su a musulunci ma aka haife su kaga mu an haife mutum a jahiliya da yawa yawan mun yi bautan gumaka to watakila wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaban nan halako su ne waɗanda su sai bayan zuwan musulunci ma kafin aka haife su da haka su ba su san shirka ba abinda suka taso a ciki shine tauhidi da musulunci wa zakaru ashiya suka yi ta ambaton abubuwa kowa ya faɗo abinda yake gani abinda yake tunani fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna cikin haka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa qala sai yace akan me kuke tattaunawa suka ce muna tattaunawa ne akan suwa za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba mutum 70 fa qala sai yace humul ladina la yastarqun yace sune waɗanda siffar su ta farko la yastarqun in suna rashin lafiya ba sa neman abu su rukuya su in suna rashin lafiya tawakkalin su ya kai makura ta yadda su ba sa ma neman magani su ba sa neman a musu rukuya la yastarqun ba sa neman a musu rukuya kaga siffar su ta farko kenan tare da cewa neman magani ba aibu ba ne bal annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya nemi magani kuma ya yi magani ma wasu kuma ya nuna mana cewa ta dawo ayyuhan nas annabi ya nuna mana cewa jama'a ku nemi magani fa inna allaha lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu dawa'a wa awqama qala sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata da maganinta daga ku je ku yi ku nemi magani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa idza usiba dawa'u da'i bari abi idnillah idan cuta ta sauka sai aka nemo magani sai aka yi dace sai zama maganin wannan cutar ne sai a warke da izinin Allah li kulli da'in dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowace cuta tana da magani wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta amma duk cutar da Allah ya saukar to ya saukar mata da maganinta daga shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da bai da lafiya an yi mishi magani kuma yayi masa magani lokacin da bai da lafiya nan Aisha radiyallahu ta'ala ana tace na saba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi rashin lafiya ko wani yayi rashin lafiya yakan wato rike hannunsa ya hada hannunsa guda biyu ya karanta ayatul kursi da kul huwa da falaki da nasi ya shafa masa a inda yake mata ciwo ko ya shafa ma kansa wannan ya sa tace lokacin da yayi rashin lafiyar ajali cuta ta yi masa tsanani sai zama baya iyawa to sai ya rike hannunsa sai in karanta sai in shashafa a jikinsa saboda albarkan hannunsa ya funawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa mu ma ya karantar da mu addu'o'i na ruqya addu'o'i na cuta na maganin cuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani cuta da ta taba sauka ma mutum ya rike inda cutar ta sauka ciwon kai ne ciwon ciki ne ko wani abu ya rike inda yake masa cuta inda yake masa ciwo ya karanta bismillah a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa huwa hadir yace sai wannan cutar ta tafi ya karanta bismillah sau bakwai yace a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa huwa hadir ya maimaita sau uku cutar da take damun sa zai za ta tafi yace ina neman tsarin Allah da kariyar Allah daga sharrin abin da nake ji na cuta da kuma shirin abin da nake tsoro da aka yace humul ladina la yastarqu sune waɗanda ba sa wato ainihin neman magani wala yaktawun
wala yaktawuna, ba sa yin lalas. Shine a cuta ta samu mutum ko ya ji ciwo sai a dauko wuta ko bakin wuta a sa a wajen a danna, to sai ciwon ya bushe sai ya warke. Kaga zafi ya gamu da zafin da ya fi shi zafi kenan, to sai ya warke. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba sa haka, wala yatabayyarun, sannan ba sa canfi, ba sa canfi a canfa wani abu, a ce in kaza ya faru to dole sai kaza ya faru. Kamar yadda Larabawa suka canfa watan Safar, suka ce watan Safar ba alheri a ciki, watan Shawwal ba alheri a ciki, da kan za a yi aure babu watan Safar ba Shawwal, in za a yi tare a sabon gida ba watan Safar ba Shawwal. Wannan yasa na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace an yi aure na a watan Safar na kuma tare a watan Shawwal, saboda a nuna lallai tabbas ashe ƙarya ne cewa in an yi aure a watan Safar ko Shawwal ana gamuwa da bala'i ko masifa. Kaga dai ai duk duniya dai baka isa ka ce ga wani auren da yake auren Annabi da na Aisha albarka ba. Kempi ba daidai bane, ko inda ake yi a ce in ka fita da safi kana fita sai ka fara gamuwa da mai mummunan sifa, kana fita kofar gida ko ya gamu da gurbu, to ranan kasuwa ba sa'a sai ka koma gida, ko ka gamu da makahu to kana so ka yi tafiya sai su ce to ka fito tsuntsun da ka fara gani ka kalle ina yayi, in ka tsaya ka ga yayi hagunanka to haguda ma ka san ba alheri a cikinta, haka akwai bala'i a cikin wannan tafiyar, to an fasa ta sai a koma gida. In kaga yayi dama to shikenan sai kai tafi, sai ka tafi, to kana fita ka gamu da bakin kare to ba alheri kenan, to an canfa kenan. Kwace in tsuntsu kaza ya zo ya tsaya a kan kwanon gidanku to ranan za a yi mutuwa, to an yi canfi. To mafiya yawa kuma shine duk abin da aka canfa in har kai imani da shi a zuciyarka to sai kaga ya faru a haka, sai ga ya faru a haka, saboda abin da kai imani da shi a zuciyarka irin yadda yake samun ka kenan. In ka samu ranka cewa ba alheri to sai kai ta gamuwa da cikas, sai kai ta gamuwa da cikas. Daka wala ya tabayyanu, su ba sa canfi, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu la adwa wala tiyara wala hamata wala safar. In la adwa, babu wata cutar da take tashi daga kan wani ta koma kan wani, wai a ce cutar sukutum ta tashi daga kan wannan ta koma kan wannan, babu ita, babu ita. Sai dai akwai cutan da wani yana iya shafa ma wani amma da izinin Allah, cutan da za a ce shi wannan communicable disease ne, ana samu ta hanyar contact tsakanin wani da wani, in ka gamu da mai shi kai kaza wannan yana iya faruwa amma da izinin Allah. Kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kaga kuturu to ka gudu daga gare shi sama da yadda kake guduwa daga zaki, sama da yadda kake gudu ma zaki, don kai kuturu ka gudu sama da haka. Kar ka ce kai ahlus sunna ne kai kuturu bari kai musafaha da shi, in ya shafa maka kutulta wannan kai ka jiyo maka kanka. Kaga ana so a nuna maka in ka gani shi, in ka ga ga inda zaka halaka kar ka kai kanka ma halaka, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ka jefa kanka inda zaka halaka, kar ka jefa kanka inda zaka halaka. Kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in annoba ya sauka a gari to wanda bai shigo garin ba kar ya shigo, wanda yake cikin garin kar ya fita. Idan aka ce yanzu ga annoba nan ta shigo cikin gari, ana cholera, ana ta zawayi, ana ta mutuwa, to wanda baya cikin garin kar ya shigo, wanda yake garin kar ya fita, kar ya fita. Shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tafi Sham, sai aka ce ga wata annoba nan ta sauka a Madina, ya shirye zai dawo Madina, sai aka ce ga wata annoba nan ta sauka a Madina, sai ya fasa dawowa. Sai wani ce masa yanzu kana gudu makaddaran Allah ne, sai ya ce mun gudu makaddaran Allah ne, mun tafi zuwa wata kaddaran Allah ne, kaddaran Allah ce ta sa annoba ta sauka a garin Madina, ni kuma kaddaran Allah ce za ta sa in koma garin Sham in zauna saboda kar annoba ta kama ni. A duka kaddaran Allah ce, Allah ne ya kaddara annoba ta sauka a wancan garin, ni kuma ya kaddara mu in zauna anan garin saboda kar ta kama ni. To saboda haka la adwa, ba wata cutar da take tashi daga kan wani ta koma kan wani, wai ita cutar su kutun da guda a ce wannan dashi yake fama da wannan kutultan, amma yanzu ta koma kan wani, babu babu, sai dai wani ya shafa daga wajen wani, shi din ma da izinin Allah, ba cutar bace take tashi da kanta ta shafa mu wannan, sai da izinin Allah. Daka annabi ya ce wala duyara, babu cimfi a musulunci, ba a cimfi. Daka ya ce wala tabayyaru wa ala rabbihim yatawakkalu, suna mika dogaransu ne ga ubangijinsu. Faqama ukashatu ibn muhsan, ukashatu ibn muhsan sai ya tashi, faqala sai ya ce ud'u Allah an yaj'alani minhum, sai ya ce ya manzan Allah ka roka min Allah ya sanya ni cikin waɗannan mutum 70 da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. Faqala anta minhum, sai ya ce kana cikin su. Kaga shi ukashe da ya tashi bai ce yaran ya manzan Allah ka sanya ni a cikin su ba, sai ya ce ka roka min Allah ya sanya ni a cikin su, ashe ba mai bada aljanna in ba Allah ba. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kanshi bai bada aljanna, sai dai ya roka maka Allah ka zama cikin ɗan aljanna, ko kuma ya faɗa maka ayyukan da zaka bi duk da zaka yi don ka samu aljanna. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ko wani cikin sahabbai, yace wata ran mun keɓance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana alula ina zuba masa ruwa, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni sal, tambaya, sai ce me zan tambaya, sai ce salma badalak, tambayi duk abin da ya maka, sai ce da shi as'aluka murafaqataka fil janna, ina son ina roƙonka makwabtaka, yi makwabtaka da kai a gidan aljanna. Annabi ya ce awa ghairu zalika, baka da wata bukata in ba wannan ba, sai ce wannan ita ce bukata ta, sai ce to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud, in kana so kai makwabtaka da ni a gidan aljanna to ka rike yawan sujjada. Kaga bai ce masa kai tsina baka aljanna ba, sai ce a to lallai ka kama sujjada, mana ka yi yawaita sallah, yawan qiyamul layli, yawan sallolin nafil fili, wannan shi zai baka makwabci, shi zai sa ka samu makwabtaka da ni a gidan aljanna da izinin Allah. Daka ukashatu bin mifsan, sai ta shi ce ya manzo Allah ka roka mun Allah ya sanya ni a cikin su. Annabi ya ce ka zama cikin su. Fun maqama rajulun akhar, sai wani ya sake tashi, fa qala, sai ce ud'u Allah an yaj'alani minhu, sai ce ka roka mun Allah ya manzo Allah, roka mun Allah ya sanya ni a cikin su. Fa qala, sai ce sabaqaka biha ukasha, ukasha ya riga ka, kuma na riga na roka masa. Daka ka nemi aljanna ta wani bangare, ko kuma kai kokari ka zama a cikin su, saboda in wannan ya tashi an roka masa ya zama cikin su, wannan ya tashi to tun a wajen zai kare gaba daya, tun a gun zai kare in baya babban da su. Amma kaga aljanna da ma sullatu minal awwalin ne wa sullatu minal akhiri, jama'a tawaga da yawa ne cikin yan farko da tawaga da yawa cikin yan karshe. Allah ya sanya mu a cikin aljanna, a cikin yan aljanna. To wannan shine ƙarshen hadisin da malam ya kawo a wannan babi, matsalolin da ya kawo in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta darussan da suke ciki. Abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada, inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana, Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu, Allah ya biya mana buƙatunmu da alkhairi, Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi, ya tsare mu daga fadawa cikin shirka, Allah ya mana albarka baki ɗaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.